Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4:30 agogon gundumar Colombia. A yau talata 21 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jarragamar shirin tare da abokin aiki na Mahmud Lalu. Da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za a ji koke na wasu 'yan Najeriya a game da wata sabuwar dokar biyan kudaden haraji ga kungiyoyi masu zaman kansu. Haka a kudancin Najeriya 'yan ta'adda na neman maido da hannun agogo baya. Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafe da shirinmu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Kana sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya zama dole kasashen duniya su ƙara ƙarfi wajen haɗa kai su aiki tare domin a shawo kan kalubalen da ake fuskanta. Yayin da yake gabatar da jawabinsa a gaban Majalisar Dinkin Duniya a karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasar Amurka, Biden ya ce tsaronmu da cigabanmu da 'yancin walwalarmu duk abubuwa ne da suke haɗe, suke tafiya tare da juna ta yadda ba a taɓa gani ba a baya. Ya ƙara da cewa Amurka ta sake dawowa turbar dandalin da za a dama da ita a tarukan ƙasa da ƙasa kamar na Majalisar Dinkin Duniya. Wannan matsaya da Biden ya ɗora Amurka a kai a jawabinsa ta sha bamban da aƙidar tsohon shugaba Donald Trump da ya gada dangane da batun abin da ya shafi yin amfani da ƙarfin soji wajen tunkarin al'amuran duniya. Biden ya ce ya kamata yin amfani da ƙarfin sojin ya zama zaɓi na ƙarshe a kowane lokaci idan an tashi tunkarin matsalolin da suka shafi duniya. Prime Minister dakarun ƙasar Sudan ya ce wasu sojoji da fararen hula masu alaƙa da hanbararren shugaban ƙasar Umar al-Bashir ne suka yi yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a ƙasar. Prime Minister Abdullah Hamdok ne ya bayyana hakan cikin wata sadarwa da ya karanta ta kafar talabijin a ranar Talata, jin kaɗan bayan da hukumomin ƙasar suka sanar da cewa sun daƙile wani yunkurin juyin mulki. A cewar Hamdok, wannan wata alama ce da ke nuna cewa har yanzu akwai ɓurɓushin mutanen da ke yunkurin kifar da gwamnatin ƙasar ta wucin gadi da ta haɗa da sojoji da fararen hula. Wannan zargi na juyin mulki na nuni da irin ƙalubalen da ƙasar ta Sudan take fuskanta yayin da take ƙoƙarin maida ƙasar kan turbar demokaraɗiyya. Lamarin na faruwa ne shekara biyu bayan da dakarun ƙasar suka kifar da gwamnatin al-Bashir a lokacin da 'yan ƙasar suka yi boron ya sauka a mulkin da ya kwashe kusan shekara 30 yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta sanar da sunayen mataimakan ministoci ba tare da saka sunan mace ko ɗaya ba, duk da kiraye-kirayen da kasashen duniya suka yi na nuna adawa a lokacin da ƙungiyar ta sanar da sunayen ministoci ba tare da saka mace ko ɗaya ba. Kakakin gwamnatin ta Afghanistan Zabihullah Mujahid ne ya bayyana sunayen mataimakan ministocin a wani taron manema labarai a Kabul babban birnin ƙasar. Fitar da jerin sunayen mataimakan ministocin na maza zalla alama ce da ke nuna cewa Taliban ta yi biras da ƙorafin da kasashen duniya suka nuna, abin da ke nuni da cewa ta ƙara tsaurara aƙidarta duk ko da cewa ta yi alƙawarin za ta kafa gwamnatin da za ta kunshi kowa da kowa tare da kare haƙƙin mata. A ƙasar Masar, Hussein Tantawi, janar ɗin da ya karɓi ragamar tafiyar da mulkin ƙasar a lokacin da aka tilastawa da ɗan shugaba Hosni Mubarak ya sauka a mulki a lokacin ana gani da fama da guguwar juyin juyin halin da ta kaɗa a ƙasashen Larabawa a shekarar 2011 ya rasu. Hukumomin ƙasar ta Masar ne suka sanar da mutuwar babban janar ɗin wanda ya rasu yana da shekaru 85. Tantawi ya kasance ministan tsaro har tsawon shekara 20 a gwamnatin Mubarak. Shi kuma ya jagoranci majalisar kolin dakarun Masar ta kwace mulki a hannun marigayin. Jama'a da dama sun san Tantawi a matsayin wanda yake yi wa Mubarak cikakkiyar biyayya. Ya kuma taka rawa kan yadda aka riƙa daƙile goron masu rajin kare demokuraɗiyya da suka ci gaba da zanga-zanga a wannan gwamnati ta shugaba Abdul Fattah al-Sisi. An haifi Tantawi ne a watan Oktoba shekarar 1935, ya kuma rasu ne a birnin Al-Qahira bayan fama da rashin lafiyar da ke da nasaba da manyanta da yi a cewar wani daga cikin iyalan marigayin da ya nemi a sake sunansa. Ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zanga a yau Talata a birni na biyu mafi girma a ƙasar Australia don nuna adawarsu da matakan kare yaduwar cutar coronavirus da gwamnati ta saka a fannin da ya shafi wuraren da ake gine-gine. Hukumomin ƙasar sun sanar da cewa za a rufe wuraren ne a birnin Melbourne har zuwa tsawon mako biyu saboda an gano cewa zirga-zirgar da burkiloli ke yi tana ƙara baza cutar ta COVID-19.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Biyo bayan wani shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na bukatar kungiyoyi masu zaman kansu su dinga biyan kudaden haraji, mabuta waɗannan kungiyoyi na ganin cewar shirin na neman a yi mishi garan bawul, domin kuwa kudadensu suna shigowa ne a matsayin gudunmuwa, wasu daga kasashen ƙetare, wasu kuma daga al'umma masu zarafi. Abokin aikinmu a birnin tarayya Abuja, Sale Shehu Ashaka, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan batu ta biyan haraji daga ƙungiyoyi masu zaman kansu na fitowa ne daga hukumar tara kuɗin haraji don faɗaɗa hanyoyin tara kuɗin shiga a Najeriya. Hukumar na nazarin cewa ƙungiyoyin na samun maƙudan kuɗaɗe daga ƙetare, hakan ya sa ya zama wajibi ko yana da mahimmanci su riƙa biyar haraji. Ga kumar Isa Tijani, matukar ana son yaƙi da cin hanci da rashawa ya nasara sai an kauce wa wannan muradi.
Ba fa kungiyoyin kasuwanci bane da ake zuwa a yi a samu riba, a'a grant ne ake bayarwa, wayansu mutane ne suke ba da kuɗi ko a cikin ƙasa ko daga waje su ce to gashi a je a yi. A'a kare demokradiya ne, a'a kare lafiyar yara ne, a'a kare shari'a ne. To ƙarshe abin da gwamnati ya kamata ta sani shine cewa zancen yaƙi da cin hanci da rashawa matsawar wannan dokar ta zauna babu ita, saboda ƙarshenta 'yan siyasa waɗanda suka yi badakala da kuɗin gwamnati su za su riƙa ba su kuɗin su riƙa kare su, suna korototo a rediyo da talabijin su rikita ma gwamnati ta gani, saboda gwamnati ta san da sanata ita ta janyo kanta wannan rigima, domin ni ban taɓa jin inda ake wannan abun ba sai a wannan gwamnati.
Hakanan shugaban ɗaya daga ƙungiyoyin matasa na kamfen ɗin zaman lafiya a Arewa, kuma da Salu Ɗantata, ya ce hakan tamkar neman daƙile ayyukan ƙungiyoyin ne.
Gaskiya cin huska ne da kuma abu ne wanda ake don a danna mu, saboda na farko babu dai wata hanya duk da yanda ake kwatar ƴancin mutane da kuma faɗakar da kai da kuma wayar da kawuna akan illar kwayoyi cin hanci da rasha da sauran abubuwan, kamata mai a ce ita gwamnati ta nemi hanyoyin da za ta dinga ba mu kuɗaɗe ne kamar yanda waɗansu kasashe ke don tallafa mana na bisa ga harkokin da muke da shauran. Don hakan a duk duniya mu ba mu taɓa ganin inda anka ce kungiyoyi masu zaman kansu, shi yasa ake ce mana non-governmental organization, wato kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ba cikin gwamnati ba ne. Don haka ban gan dalilin da yasa idan kuɗaɗe su sun gama asusunsu ne su san hanyoyin da za su bi ba wai ta kungiyoyi masu kwatan ƴancin mutane ba, saboda mai idan ba tare da kungiyoyin nan ba a Afirka da Najeriya ta ma gaba ɗaya demokradiyya ita kanta ma ba za ta samu daukaka ba da shauran abubuwan. Don haka wannan TIN na cewa NGOs wato kungiyoyi masu kwatan ƴancin mutane su je su fara biyan haraji bai dace ba.
Baya ga batun harajin, ana zargin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu musamman na jama'ar ƙetare ga tsoma hannu wajen tallafa wa ƙungiyoyin ta'adda. Haka ya fito fili a jihar Borno, inda aka samu wata ƙungiya na koyar da dabarun harbi da bindiga da amfani da bindigar roba. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
Daga batun tattalin arziki sai mu shiga na tsaro, inda ayyukan 'yan ta'adda a Najeriya bai tsaya kawai ga yanki ɗaya ba, ko a kudancin ƙasar ana fuskantar ƙalubalen tsaro. ana iya ganin yadda kowane bangaren kasar ke fuskantar irin nashi da kuma yadda hakan ke tagayyar da al'umma. Masana fannin tsaro na kira ga mahukunta da su sanya al'ummar yankunan su don ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar tashi daya. Wakilinmu a yankin kudancin Najeriya Alfonso Okoro Igwe ya aiko mana da ƙarin bayani a wani ta'addanci na 'yan bindiga daɗi a kudancin ƙasar.
Al'ummar garin Okigwe da ke jihar Imo da ta garin Uturu a jihar Abia na ci gaba da jimamin mutuwar Donald Ede, wani ɗalibin makarantar Maris Comprehensive Academy da ke garin Uturu, da 'yan bindiga suka harbe har lahira a yammacin Asabar da ta gabata, yayin da tsoro na ta bazuwa a sararin garuruwan nan guda biyu. Mista Ogulu Omolabo, wani ɗan ƙabilar Igala a jihar Kogi, shi ne direban da ke ɗauke da marigayin da ma wasu ɗaliban makarantar a lokacin da lamarin ya aukuwa a iyakar Okigwe da Uturu, yayin da suke dawowa daga wani bikin naɗin wasu limaman ƙungiyar Maris da aka gudanar a Olun jihar Imo. Ya ce da muke dawowa, akwai motoci biyu a gabana. Akwai kuma mota guda tare da wata motar 'yan sanda a bayana. Da zarar an wuce gidan gyara halin, akwai inda hanyar ta lankwashe zuwa nan garin Uturu, kuma wurin bai da kyau. To da muka danno wannan wurin, sai muka ga 'yan bindiga, kuma da suka ganmu sai suka buɗe wuta. A haka ne kowa ya fara tsalle daga mota, yayin da wasu suka arce cikin daji, kuma maharan sun yi garkuwa da wasu mutane a wata mota da ke gabanmu. Reverend Brother Joachim Ezetulugo shi ne shugaban makarantar. Ya ce da misalin karfe 5 ne aka fara kira na ta waya da cewar akwai matsala, da cewar ɗalibanmu da ke dawowa sun samu matsala a hanya. Ban san yanayin matsalar ba har sai wani ya kirawo ya ce an farwa ɗalibanmu. Yanzu rundunar 'yan sandan jihar Imo ta ce tana nan tana gudanar da bincike tare da ƙarfafa tsaro a kan wannan hanyar, kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Malam Rabi Husaini ya shaida.
Yanzu dai muna gudanar da bincike a kan maharan wanda suka kashe wannan yaro tsakanin Imo da Abia State. To dama su sun zo ne suka ci karo da ainihin barayi, sun riga sun tara hanya kuma suna harbe-harbe. To kawai ba su sani ba suka shige su, shine har aka sami wasu da alburushai. Yanzu haka akwai yara guda hudu da suke farfadowa daga harbin da aka yi musu. To amma mun tura ainihin kwararru na 'yan sanda namu wanda suke bincike akan irin waɗannan manyan laifuka. Mun tura su can zuwa Okigwe su je su tattaro mana bayanai kuma wanda zai kai mu ga samun sauke waɗannan maharan insha Allah. Yanzu haka mun tura wani team na QIT wanda muke kira Quick Response Team. To suna nan gurin yanzu, suna nan wannan hanya, su suke ba da tsaro a kan wannan hanya.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da shirinmu na gaba.
A yanzu haka dai ana ci gaba da samun matsalar hare-haren 'yan bindiga da yin garkuwa da mutane a wasu yankuna na jihar Kogi da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake samun sauƙin waɗannan hare-hare a jihar Niger mai makwabtaka da jihar Kogin da ta sha fama da matsalar miyagun. Hukumomi a jihar Kogin dai sun ce suna ƙoƙarin fatattakar waɗannan 'yan bindiga da suka addabi al'ummar jihar Kogin. Mr. John Aduku ɗan asalin jihar Kogi ne. Ya ce duk da ƙoƙarin da gwamnatin jihar Kogin ta ce tana yi a kan wannan al'amari, to fa akwai buƙatar ta ƙara ba da himma.
Matsalan tsaro da yake damun Kogi kwanan nan, wato abin da zan ce shi ne gwamnatin jihar Kogi a dama tun da fari ba yi da wani shirin da cewa zai yi matsalan tsaro. Idan za a tuna, wajajenmu wajen Omala local government zuwa wajen dakina in ka ji ko ka ga irin kashe-kashe da aka yi a wajen nan batun fada makiyaya da manoma abin ya yawa ina ga har yanzu ma ana na ana kai kaman sati guda uku ko hudu da suka wuce aka zo cikin Omala cikin headquarter na Omala local government gaba daya aka yi kashe-kashe sun kashe mutane sun tafi abinsu.
Na'am, to amma waɗannan masu wannan ta'addancin kana ga baki ne suka je jihar Kogin koko menene ko menene matsalan?
Aha, na wajenmu a karamar hukuma an fa wato yara cikin gari ne amma wanda yake faruwa daga abin nan wanda yake faruwa a Omala zuwa su da kina zuwa Bata zuwa Kaba wato fadan su masiyayi ne da manomi wannan suna zuwa ne daga kasan Kogi muna da boundary da Benue wajen Adatu inda suna fafada da Fulani makiyaya to daga wajen ne suke duro ma mutanen Kogi.
To shugabannin Fulanin dai sun ce duk da yake sun san akwai wasu kabilu da ke cikin wannan muguwar ɗabi'a ta ta'addanci to amma suna ci gaba da ƙoƙarin wayar da kan matasan Fulanin, in ji shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a jihar Kogin Alhaji Umar Yusuf da aka fi sani da Hardo da Mana.
Kai wannan ababai sai wanda ya zo hannu ka zan ba wani kabilan da zai daga hannu ya ce kabilan mu ba shi a cikin wannan ta'addanci. Ba wani kabilan da zai ce wannan shi sai dai wanda Allah ya sa ya zo hannu aka bayyana shi Allah ya sa an ganshi a tabbatar shi kabila kaza ne. Amma ababai sun riga sun ji tura ne sai ka ga kowane yare an ji an haɗa kai duk an banza yana nemo irin shi. Wallahi.
So yanzu kana nufin kusan kowa ma akwai shi cikin lamarin kenan?
A lamarin nan ba wani wanda za ka wanke shi domin idan ka ji wani yare an je an shiga duk inda wanda an je an same shi sai akwai wanda ya ba da sirrin shi ko wanda bai tare da kai ba zai so sirrin ka da inda kake har a je a same ka. Shi yasa akan zargi ko ina kamar akwai alama yakan nuna wani bangare akwai mutanen su.
Na'am, to yanzu kaman su Fulanin akwai wani shiri da kuke yi na wayar da kai musamman matasa akan mahimmancin daina yin
wannan? Amma kokari kullum muna mitin ana nuna ma matasa kaman ma musamman wanda suke taso a yanzu ai kokari a sa yara makarantu kuma Allah ki matakin fadakarwa nuna wa mutane abokan da ɗan iska kar mutum har ya take yaran ki ku gano abokan da za ku nuna masa mugun shawara kamar haka. Akan ɗaukan mataki ba gaya ba kullum.
Na'am. So kan tanan gwamnatin Kogi akwai wani shiri da taimako na akan musamman ilmantar da makiyaya ko wayar da kansu?
Gaskiya ana kokari domin ina girma gwamnati mana alƙawari za a mana mamadi da sauran irin taimaka mama matasa da ayyukan yi. To kaso yanayin ƙasan da yake kuma da lokacin siyasa komai wani abubuwan ana jire-jire cikin su za a ɗauki lokaci ba a aikata shi ba.
Kwamishinan labarai na jihar Kogin dai Mr. Hensley Pango ya shaidawa muryar Amurka a ƙarshen makon nan cewa gamayyar jami'an tsaro da suka hada da 'yan banga sun samu nasarar hallaka 'yan bindiga da dama tare da cafke wasu a ciki har da wani jami'in tsaron farin kaya da yake taimakawa da 'yan bindigar da makamai.
Sadly, one of the people that were arrested to be behind the supply of arms to those criminals happens to be an officer of the Nigerian Security and Civil Defense Corps.
Yace abin takeici daga cikin waɗanda aka kama yana taimakawa 'yan bindiga da makaman to babban jami'i ne na hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense. A saboda haka yace al'ummar jihar Kogin su ci gaba da bada haɗin kai wajen taimakawa jami'an tsaro da bayanai domin samun nasarar da ake buƙata. A jihar Niger kuwa gwamnatin jihar ce ke tunanin bin sahun wasu jihohi na katse layukan waya a wasu yankuna na jihar da ake fama da matsalar rashin tsaron bayan da ta ce an samu nasarar hallaka wasu 'yan bindiga da dama da aka koro daga jihar Zamfara inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
Muna tattaunawa kan kasa layi, yanzu a kasa layi kuma a ina ne ya kamata, to kaga ba abin da kawai za a yi hanzari haka ce aje a yi abin da yake daga baya kuma za a sake mai da shi baya ba. Abin da muke yi shine muna duban a cikin kananan hukumomi 25 din nan wadansu ne ya kamata in ma za a sunke layin sadarwa, duk da yake naji su ma zamfara din mutane suna ta korafe-korafe cewa katsa layin ya hana musu hanyar abinci da sauransu, to amma ka san abu ne sai an bincika shi a ga cewa in akwai ma waɗansu abubuwan da za su zo da shi wanda yake ba haka aka sun fida ba dole a yi maganinsu tun yanzu.
Akwai wani labari da ake yayatawa cewa jami'an tsaro sun samu nasarar kashe waɗannan bandit da yawa a cikin makon nan da ya wuce, ko akwai wani ƙarin haske da za ka yi mana?
To ba wani ƙarin haske da kuka ji din nan haka yake, iyaka ba mu da ƙididdigan mutanen nan aka kashe da sauransu. Har yanzu su jami'an tsaro suna tattara bayanai domin kafin bancin arangama da aka yi karan kansu waɗansu banditin sun shigo ne, ba ina jin ba su ma san dajin ba, kuma muna jami'an tsaro a wuraren nan so suka auka musu.
Wanda aka koro daga Zamfara ne?
Daga Zamfara. Yawancin su daga Zamfara. To idan muka samu cikakken bayanai za mu kara abin ganku.
A yanzu dai kimanin makonni uku kenan da gwamnatin jihar Niger ta haramta cin kasuwannin shanu na mako-mako da hana baburan a caɓa a wasu ɓangarori da ake fama da matsalar rashin tsaron, al'amarin da wasu masu sharhi suka ce ya taimaka wajen samun sauƙin matsalar rashin tsaron da ta yi tsamari a 'yan kwanakin baya a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Da haka muka zo ga labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko CAF ta sake baiwa jamhuriyar Nijar damar buga wasanninta na kwallon kafa na ƙasa da ƙasa a filinta da ke babban birnin Yamai, cewa da Estate General Sani Kunce da hukumar ta soke da karɓar dukkan wata wasar kwallon kafa ta ƙasa da ƙasa a ranar 8 ga watan Maris da ya gabata saboda rashin cika ƙa'idodin karɓar wasannin ƙasa da ƙasa. Kenan jamhuriyar ta Nijar za ta karɓar bakuncin zakarun nahiyar Afirka na kwallon kafa cewa da FENEC na ƙasar Algeria a ranar 10 ga watan Oktoba mai zuwa a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na kwallon kafa da zai wakana ƙasar Qatar a shekara ta 2022. Jangure ta Nijar na fafata a rukunin A ne da ƙasashen Algeria, Burkina Faso da Djibouti, inda take matsayi na uku yanzu haka bayan ta sha kashi a hannun ƙasar Burkina Faso banza da 2 yayin da ta lalabe Djibouti da ci 4-2 a wannan rukunin na jamhuriyar Nijar. Algeria da Burkina Faso ne ke kan gaba da maki 4 kowannen su, yayin da jamhuriyar Nijar take matsayi ta uku sai Djibouti a matsayin kutal. Shi ko tauraron kwallon kafa na duniya da ya lashe Ballon d'Or har so 6 cewa da Lionel Messi da ke buga club din Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa yanzu haka ba zai samu damar bugawa kungiyarsa ta mola ba a gobe a filin kwallon kafa na MES a mako na 7 na wasannin kwallon kafa na teburin Ligue 1 na kasar Faransa saboda rin ciwon da yake ji a gwiwarsa ta hauni a shin ciwon da yayi a ranar Lahadi da ta gabata a karawar da club din nasa na Paris Saint-Germain PSG da Olympique de Lyon, wasan da Paris Saint-Germain PSG ya lashe da ci 2-1. Sai dai wannan ya zo ne bayan batutuwan da suka biyo bayan hidda Lionel Messi da kocin yayi a wannan karawar ta ranar Lahadi da Olympique de Lyon, inda ake ganin Pochettino coaching PSG ya yi kuskure saboda dan wasa kamar Lionel Messi ba a hidda shi a wasa irin haka, domin tun shekara ta 2010 Lionel Messi ya buga wasanni 371 daga farkon su har zuwa ƙarshe, yayin da so 18 kawai aka taba canza shi ana buga wasa, kuma wani bi abin na zuwa ne ko in ya shi ciwo ko kuma kungiyarsa ta yi ruwan kwallaye a wasan da take yi da abokanan karawarta. A bangaren wasannin kwallon golf ko kwallon da ake jefawa a cikin rami, kwanaki biyu kawai suka rage kamin a kara tsakanin Turai da Amurka. Wasan da ake kira Ryder Cup tana hada fitattun ƴan wasan golf na kasashen Turai da fitattun ƴan wasan na kasar Amurka. Kuma wani dan kasar Amurka ne mai suna Samuel Ryder ya kirkiro da wannan wasan tun shekara ta 1927. Amma a shekara ta 1979 ne aka soma buga wasan a dukkan shekaru biyu tsakanin Amurka da Turai. Koda yake a shekarar bara ta 2020 ba a samu damar buga wannan wasar ba saboda allobar coronavirus. An gudanar da wasan karshe tsakanin nahiyoyin guda biyu na Amurka da Turai a shekara ta 2018 a Golf National na Saint-Quentin a Yvelines a kasar Faransa daga 28 zuwa 30 ga watan Satumba shekara ta 2018. Kuma nahiyar Turai ce ta yi nasara a wannan lokacin na karbe kamben daga kasar Amurka da ta karbe shi a hannunta a wasannin da suka gabata. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne, jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya zama dole ƙasashen duniya su ƙara ƙarfi wajen haɗa kai su aiki tare domin a shawo kan ƙalubalen da ake fuskanta. Yayin da yake gabatar da jawabinsa a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya a karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasar Amurka, Biden ya ce tsaronmu da cigabanmu da 'yancin walwalarmu duk abubuwa ne da suke haɗe suke tafiya tare da juna ta yadda ba a taɓa gani ba a baya. Ya ƙara da cewa Amurka ta sake dawowa turbar dandalin da za a dama da ita a tarukan ƙasa da ƙasa kamar na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan matsaya da Biden ya ɗora Amurka a kai a jawabinsa ta sha bamban da aƙidar tsohon shugaba Donald Trump da ya gada dangane da batun abin da ya shafi yin amfani da ƙarfin soji wajen tunkarin al'amuran duniya. Biden ya ce ya kamata yin amfani da ƙarfin sojin ya zama zaɓi na ƙarshe a kowane lokaci idan an tashi tunkarin matsalolin da suka shafi duniya. Prime Minister dakarun ƙasar Sudan ya ce wasu sojoji da fararen hula masu alaƙa da hanbararren shugaban ƙasar Umar al-Bashir ne suka yi yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a ƙasar. Prime Minister Abdullah Hamdok ne ya bayyana hakan cikin wata sadarwa da ya karanta ta kafar talabijin a ranar Talata, jim kaɗan bayan da hukumomin ƙasar suka sanar da cewa sun daƙile wani yunkurin juyin mulki. A cewar Hamdok, wannan wata alama ce da ke nuna cewa har yanzu akwai ɓurɓushin mutanen da ke yunkurin kifar da gwamnatin ƙasar ta wucin gadi da ta haɗa da sojoji da fararen hula. Wannan zargi na juyin mulki na nuni da irin ƙalubalen da ƙasar ta Sudan take fuskanta yayin da take kokarin mai da ƙasar kan turbar demokaradiyya. Lamarin na faruwa ne shekara biyu bayan da dakarun ƙasar suka kifar da gwamnatin al-Bashir a lokacin da 'yan ƙasar suka yi boron ya soka a mulkin da ya kwashe kusan shekara 30 yanayi.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe da safin ku karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.